أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta da yi muna asabar ne 16 ga watan Jumada akhir na shekara ta 1445, bajara da bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 30 ga watan Disamba na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shirin malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalle MOOL, babban malami a tsakarin nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kalla. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka, ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta’ala ya kawo mu lokacin sanyi, ɗaya daga cikin lokuta ko yanayi da Allah subhanahu wa ta’ala ya halicci duniya a kansu, suke jujjuyawa, wannan ya tafi wannan ya zo, wannan ya tafi wannan ya zo, kuma kowannensu da amfanin da yake da shi ga rayuwar ɗan adam, da rayuwar dabbobi, da rayuwar tsirrai. Ɗan adam ba zai rayuwa ba tare da wannan sauyin yanayi ba. Yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wadanda suke nuna kaɗaitakarsa, suke nuna cikar ƙudurarsa, suke nuna shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, suke nuna cikar hikimarsa a cikin ayyukansa. Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqa Allah fi al-ard inna fi ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqa Allah fi as-samawati wal ard la ayatin li qaumin yattaqun. Wajin yana cewa cikin sassaba wa dare da yini akwai ayoyi ga masu hankali. Allah subhanahu wa ta'ala wani guri yake cewa cikin sassaba wa dare da yini, da abinda Allah ya halitta a sammai, da abinda ya halitta a ƙasa, akwai ayoyi ga mutanen da suke da takawa. A wani wurin yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ma anzala Allahu ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bayna as-samai wal ard la ayatin li qaumin ya'qilun. Allah yana cewa lalle a cikin halittar sammai da ƙasa, da sassabawar dare da yini, da jiragen ruwa da suke tafiya a kan ruwa dauke da abinda yake amfanar da mutane, da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar daga sama na ruwa, ya fitar da tsirrai a bayan ƙasa da shi, da kuma ya fitar da abinda mutane za su amfana da shi, sannan kuma da jujjuyawar iska daga kudu ta koma arewa, daga arewa ta koma kudu, wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bayna as-samai wal ard, da kuma girgije da aka hore shi tsakanin sama da ƙasa. Allah subhanahu wata'ala ya ce la ayatin liqaumin yaqilun, a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali. A wani wurin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nuqallibu al-layla wan nahar inna fi dhalika la ibratan li ulil absar, muna jujjuya dare wato da yini. Wannan lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke da basira, ayoyi da dama a cikin Al-Qur'ani wadanda suke dauke da wannan ma'ana, wacce take tabbatar da cewa a cikin sassabawar yanayi din nan ayoyi ne na Ubangiji da mutum zai fahimci ƙudurar Allah subhanahu wata'ala. Sanyi yana daga cikin waɗannan lokuta wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yake sanya mutane su yi rayuwa a cikin sa ko mutane da dabbobi da tsuntsaye da sauran halittun Allah har da tsirrai duk suna amfana da wannan canjin yanayi da irin wannan yanayi na sanyi hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana wato irin abin da yake cikin wannan yanayi na aya wato na darasi a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wato wuta ta kai kokenta gurin ubangiji ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'di ba'da wuta ta kai kokenta zuwa ga ubangiji ta ce ya ubangiji sashi na yana cin sashi fa adina laha bi nafasai نفس في الصيف ونفس في الشتاء فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمحرير وتسأل اللعبات إذني لتلمقى ساسو بيو أشيكرا يجيت وانا شيني أبدا كوكي يجي نطلع ننزافي كوكي يجي نطلع ننسيني saudaka wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya kinsa na hikima wanda za su tuna wa dan adam irin azabar Allah subhanahu wataala ga wanda ya bijire wa umarninsa ko dai azaba ta zafin wutar jahannama ko kuma azaba ta tsananin sanyi ga wadanda Allah subhanahu wataala ya nufi azabtar da su da wannan saudaka a cikin hikimomi da suke cikin irin wannan akwai abubuwa da dama waɗanda rayuwarsu takan buƙaci sanyi ne idan babu sanyi kuma za su rayu ba saboda haka aka samar da lokacin da su kuma za su buƙaci wato za su samu abin da suke buƙata domin da adam ya samu abin da yake so sannan za mu ga shigowar sanyi da rana da yini afuwan shigowar sanyi da zafi za mu ga cikin hikimar Allah ba sa shigowa haka bagatata kawai ana tsakar zafi kawai a wayar gari ko a tashi da tsakar sanyi ko ana tsakiyar sanyi kawai a wayar gari a tashi a ji wani tsananin zafi kowanne yana shigowa bit tadrij wato a hankali a hankali zai fara kadan har ya kai matakin da ubangiji subhanahu wataala ya kaddara masa zai kai wanda duk yana daga cikin hikimar Allah domin da a ce abin zai fado kwatsam to da ainihin dan adam zai cutu da yawa daga cikin halittun Allah za su cutu sai daga sanyi kwatsam a an fado cikin zafi ba tare da wata gabatarwa ba tare da abin bi da ke daki ba to wanda duk yana daga cikin hikimomin ubangiji subhanahu wataala da ya sanya a cikin wannan sannan kuma za mu ga shari'ar sa har ila yau wancan hukuncen sa ne na kaddara na halittar da ahkamul qadariyya kauniyya to haka da aka zo al-ahkamu shari'iyya hukuncin ku sun zafi fuskar shari'a za mu ga musulunci ya zo da tanade-tanade wanda za su samar wa da mutane sauki cikin ibadar su yayin da irin wannan yanayi na sanyi ya zo bayan kuma an nuna musu falala da take cikin wannan lokaci kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sahabbansa ala adullukum ala ma yabhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasul Allah qala rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam isbaghu al-wudu' ala al-makarih wa kathratu al-qut'a ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salat fadhalikum ar-ribat sanna nabi sallallahu alayhi wa sallam yace sahabbansa yanzu bana nuna muku abinda zai sa Allah ya kankare muku zulubban ku ba kuma ya daukaka darajar ku sahabbai suka ce ya rasulullah bala muna so a nuna mana sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace da su kasratul khata quta ila al masajid isbaghul wudu' ala al makarih wato a cika alwala a lokacin da ba a san tabarwa a lokacin da rai yake kin ya tabarwa jiki baya san ruwa to a lokacin mutum ya cika alwalarsa a lokacin da mutum baya san taɓa ruwa shi lokacin sanyi lokacin da sanyi ya yi tsanani mutum zai ji Allah yake ya ga in ya fara alwala ya gama to a daidai wannan lokacin ko mutum ya tsaya ya yi alwalarsa a nitse ya cika gaɓoɓin alwala to wannan yana daga cikin abin da Allah yake daukaka darajar mutum da shi yake kuma kankare masa kurakuransa sannan abu da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kasratul quda ila al masajid da yawan tattaki zuwa masallaci sannan da jiran sallah bayan sallah bayan gama sallah mutum ya jira wata sallar ta zo domin a sallace shi da ita duk wannan yana daga cikin abubuwa wadanda suke kara wa mutum daraja a gurin Allah kuma su kankare masa kurakuransa kankare masa laifukansa to kaga a cikin waɗannan abubuwa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fadar shine abin da ya fara fada shine isbabul wudu'i alal makari mutum ya cika alwalarsa saboda ga falalar yin ibada tana karuwa a cikin wannan lokaci shi yasa sayyidina Umar ya yi wa wannan lokaci na sanyi kirari da cewa lokaci ne na cin ganimar mutanen kirki ganimatus salihin mutanen kirki suna cin ganima wato suna cin gajiyar wannan lokaci domin a lokacin sanyi a lokacin sanyi dare yakan yi tsawo yini kuma yakan yi gajarta to kaga ga masu kiyamul laili sun samu isasshen lokaci da za su yi kiyamul laili kuma har su huta su samu bacci sannan kuma ga masu yin azumi da rana shi kuma kaga yinin yana da wato bayan da tsawo a wannan sa ba su da yawa su ba za su samu yin azumi cikin sauki sannan gashi babu tsananin zafin rana wanda zai sa kishi ya yawaita ya tsananta ga mai azumi to kaga wannan ganima ce ga mutanen kirki a yayin da suka samu kansu a daidai wannan lokacin da dare yake da tsawo sun samu lokacin da za su yi isasshiyar sallah ta dare kuma samu lokacin hutawa sannan sun samu sauƙin azumi da rana da za su ɗau azumi ba tare da tsananin zafi da zai sa musu sun kishi ba sannan kuma ya zanto takaitaccen lokaci sun yi sun gama to duk wanda yana daga cikin hikimomin Ubangiji subhanahu wataala da cikin rasulun waɗannan lokuta sannan yana daga cikin gujjan Allah na shari'a dangane da waɗannan lokuta aka kawo sauki a cikin abubuwa kamar abin da ya shafi alwala ya zanto mutum yana da dama da zai yi shafa akan kuffinsa ko ya shafa akan safarsa ko ya shafa akan takalminsa wanda ya rufe masa duka wato mahallin farilla a kafarsa to duk wannan sauki ne mutum wanda yake mazaunin gida annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda yazo cikin hadisin Safwan ibn Asad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da dama ya yi shafa akan kuffinsa dare da yini wato awa 24 bayan ya sa shi da alwala to bisa da alwala shi kai yana da dama ya shafa akan kuffinsa har sai ya cika awa 24 daga lokacin da alwalarsa ta fara karewa ya fara shafa akan sa idan matafi ne kuma yana da salasata ayyamin wa layalihinna yana da kwanaki uku yini uku da dare da dare rakin su to shi ma kaga yana da awa 70 da biyu wanda zai yi shafa a kansu matukar dai matafi ne kuma matukar dai alwalarsa ce ta kare ba kuma janaba ce ta same shi ba bacci ne yayi ko lihi yayi ko goli yayi to yana da dama yayi shafa a kan kuffinsa shafa a kan kuffi abin da ya zo a hadisai da daban-daban hadisin Ali ibn Abi Talib hadisin al-Mughira ibn Shu'ba hadisin Safwan ibn Asal hadisai da dama da suka zo wanda malamai suka ce hadisai ne mutawatirai ma'anan ta fuskar ma'ana suna da tawaturi wato sun zo ta hanyar ganganku daga sahabbai da dama saboda haka mutumin da ya sa safarsa wato ya alwala bayan ya alwala ya yi alwala cikakkiya sai ya sa huffinsa ko ya sa safarsa ko ya sa takalmi wanda zai rufe masa gabobin abin nan sauciki wanda zai rufe masa gabobin alwala zai rufe har gidan sawu to bayan ya sa shi cikin abin nan sai ya zama da alwala shi takai to in ya sake zuwa zai sake alwala to ya zo kafa ba sai ya wanke ta ba sai ya shafa akan ta sai ya shafa akan kafarsa ba sai ya sake cire hukunsa ba ko ya cire safarsa ko ya cire takalminsa sauciki sannan ya wanke a'a sai ya shafa akan kafarsa to daga lokacin da ya wannan shafar ta farko to sai fara lissafin awanni har sai wannan lokacin wannan awar da yayi misali ya ce a karfe 3:30 ko ce karfe 4 na yamma azhar da yasa tufin sa da azhar wato yayi alwala yasa tufin sa ko yasa safar sa da azhar sai da yazo sallar asar zai yi alwala karfe 3 da rabi misali ko karfe 4 sai ya shafa akan tufin sa tunda dama ya sa shi da tsarki to daga lokacin wannan da ya shafa farko to kuma zai fara lissafi sai wata karfe 3 da rabin ya kewayo matukar dai yana nan da ba janaba ce ta same shi ba to sai wani babila din ya kewayo sannan zai cire safarsa ya sake wanke ko zai cire kofin sai ya sake wanke kafarsa yana da wannan awanni 24 daga lokacin da ya shafa ta farko to ko matafi ne yana da awanni 72 wato yini uku da dare liki uku sannan shi ma zai cire ya sake wanke kafarsa to kaga wannan sauki ne da aka sabar ga waɗanda suke ga masu yin alwala su yi sallah wato musulmi a daidai wannan lokaci na tsananin sanyi wannan da cikin hukunce da shari'a ta zo da su na sauƙaƙa wa mutane daga wannan tsananin sanyi da aka shiga ciki bayan wannan akwai hukunce daban-daban wanda suka shafi wannan lokaci amma takaice wannan shine abin da mutane suka fi buƙatar su sani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace
tani su malamin Allah ya saka da kare tayyibu ta farko ya tazo daga wanda yake cewa malaina neman ingancin wannan hadisin da yake cewa wallahi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yusjab lakum
hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi na cikin sunan Imam Ahmad yana cikin sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi da sauran littafai da dama su ruwaito shi Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle ko ku yi ubarni da kyakkyawan aiki kuma ku yi hani daga mummuna ko kuma ba da jimawa ba in ba ku yi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko muku da azabar da za ta gama kowa da kowa sannan ku yi ta addu'a ba za a samu ku ba wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da nassoshi daban-daban wanda suke tabbatar da wajibcin samun masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna a cikin al'umma wanda da su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wa al'umma kariya daga saukar wata azaba mai gamewa wata azaba da za ta zama ruwan dare wata ukuba da za ta shafi kowa da kowa idan akwai waɗannan da suke umarni da kyakkyawan abu suke hana mummuna a cikin al'umma to Allah yakan ba wa wannan al'ummar kariya shi yasa wajibi ne kowace al'umma da take son ta samu zaman lafiya a cikin wannan al'umma Allah ya tsare ta daga wata barazana da za ta shafi kowa wani tashin hankali da kowa zai daddare kudarsa to dole ne a samu waɗanda za su riƙa aikin hisba wanda shi ake cewa aikin hisba aikin waɗanda za su ce in sun ga abu mai kyau su umarni mutane su yi shi su ƙara ƙarfafa gwiwa su nuna musu ya za su yi wannan abu in sun ga abu mara kyau kuma su yi ƙoƙari su hana to wannan shi ne yake ba al'umma kariya da Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da wani abu to sai ya zanto mai sauki ne ba mai tsanani ba amma idan ya zanto babu umarni da kyakkyawan abu babu hani da mummuna ko kuma masu hanawar da masu umarnin an ki ba su goyen baya ana yakar su ana wato abin da tade su ana cin dunduniyar su to babu shakka wannan al'umma za ta shiga cikin matsala da wannan nassan hadisi أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا أو إقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أيكم كن وتأقوبا لذاكم ويكو تأدعى لا يمكنك على جانسا أدعاكم فهناك إن أكي سامو ما سؤبر لكي كيوان أبو كبر معلمي ما سكران تروى ما سدعى ما سوازي دا ودن سكي أكي هسبة سكي قبرن سكا أن تبتد دا tsabta cikin al'umma an hana miyagun ayyuka bazuwa a cikin al'umma to wannan yana da kyau a ba su gudunmawa a ba su goyon baya a ƙarfafe su a tsaya tare da su a yi musu kyakkyawar addu'a da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu wannan al'umma kariya.
su ne ke ce mallan shin ya halatta mutum ya rubuta Qur'ani da Hausar boko kuma ya koyar da dalibai da hakan
ba haka ake koyar da Qur'ani da Hausar boko ba Qur'ani ya sauka da Larabci kuma akwai harufan da ake rubuta shi da shi aka rubuta shi tun farko har zuwa yanzu saboda wannan harufa kuma babu wani harafi da yake tsayawa a matsayin su a wannan yare ko da ka dauko wani yare ba za ka iya samun harafin da zai tsaya a matsayin wannan harufa ba ayinul haun khaun ko ka zo rubuta su da wani yare sai dai kai ta kwatance amma ba zai baka ma'anar wannan masana irin su ja da ake da su da sauransu saboda kana son ka koyar da yara da wasu ku koyar da su karanta alqur'ani shi kuma alqur'ani gashi nan qur'anul arabiyyan Allah ya ce masa balaraban littafi ne gashi nan kuma a rubuce da larabci kuma shine a masallatai shine a gidajen musulmi to ga koya musu da wancan harufan da bai za su iya karanta su ya Qur'ani ana rubuta shi da wannan aje ne saboda ka kuskure ne ce za a yi wa Qur'ani wannan transliteration da ake faɗa kuskure ne ba daidai ba ne zai ja a yi ta karanta Qur'ani ba daidai ba huruful hijaiya koyar da su yanzu ya zama a hanyoyin koyar da su suna da sauki akwai yadda za a koya maka su cikin sati ɗaya ka iya akwai hanyoyi daban-daban da masana suka fito da su ta koyar hurufun hijaiya da za ka koyi harafi da ta da baki saboda kana da dama duk inda ka ga abin da aka rubuta da waɗannan harufan na larabci ka iya karantawa amma saboda lalacewa wasu yanzu za a rubuta shi da Hausar boko wannan ba ci gaba ba ne in ka kula ta mu al'adarmu ta Bahaushe kafin zuwan Turawa abinda muka sani shi ne harufan da muke rubuta ta Hausanmu da shi harufa ne waɗanda suke na Arabiya saboda a zanto ana da alaƙa da waɗannan harufan ana da alaƙa da Alƙur'ani ana da alaƙa da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ana da alaƙa da tafsiri to bature da yazo sokin mugutarsa saboda ya datse ku daga asalinku daga tarihinku daga ci gabanku ya dora ku akan nashi ku daina girmama naku ku daina ganin darajar abinda iyayenku suka rayu akan sa suka yi suka kafa al'umma wacce take mai tsafta wadda ta sai al'umma mai mutunci akan da wannan ilimin ya raba ku da wannan ku zama bayinsa ku zama yaransa ku zama abinda yake kai shi kuke gani da kiba ku shi kuke rarrasawa ku kuma kun matsar da naku to wannan shine dalilin da yasa ya datse mu ya canza mana harufan da muke rubuta Hausar mu ta ajami ya rubuta ya bai da mu kan nashi saboda yanzu zama muna biyayya gare shi a cikin komai nashi haka kuma ya rika al'ummomi daban-daban yanzu al'ummar taki ai su ma da harufan arabiya da suke rubuta yaren Turkiya amma ya dauke su daga wannan ya baida su harufa wanda yake na boko da haka yayi kokarin ya datse su daga asalin su daga legacy nasu daga civilization nasu ci gaban da suka taso akai saboda ka ba daidai bane alqur'ani ka ce zaka koyar da shi a wannan ka koyar da su huruf daga nan su yi ta da baki sai ka koyar alqur'ani ba zai musu wahala ba insha Allah
to sai wani shugaban yake cewa mallam yana neman karin haske game da fitowar gaisawa da mace a musulunci
Allah subhanahu wataala ya sanya wato dalici namiji da mace ya san kuma irin yadda alaka za ta kasance a tsakanin su ya sanya dokoki ga zamantakewar mace da wanda yake namiji musamman ba namijin da ba muharramin ta ba uba ba da ba ba wasu yayanta ba ba kaninta ba ba jikanta ba ba kuma wani wanda yake mijinta ba wanda ya halatta gare ta wani wanda yake ajnabi haure ya halatta tsakanin su kuma dokoki cikin dokokin da aka kafa ba yadda mace ta kadaita da namijin da ba muharraminta ba ba mijinta ba ko ta yi tafiya da shi ba mijinta ba ba muharraminta ba ko ta yi tafiya da shi ko ya zama akwai cakuɗeɗe ne ya hadda za ta kai ma ga haɗa jiki da sauransu wanda duk haramun ne idan zanto ba a yadda a yi cakuɗeɗe ne ya ba ma ana raba hatta wurin ibada da maza suke da mata inda suke da mamba ce namiji ya shiga sabo mace ta tsaya kusa da shi ba ce ta tsaya can bayansa domin yanzu ba a cakuɗu ba to wallantana kuma a zo ana gaisawa ana miƙa hannu ana gaisawa da an san cewa ido ma kaɗai yana aika saƙo wanda yake tayar da sha'awa ga da namiji ko ga yamace Allah subhanahu wataala yace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihin kowa daga cikin su Allah subhanahu wataala yace ya takaita ganin sa wace ta takaita ganin ta namiji takaita ganin sa wato kada mutun ya rika kallon mace kallo na sha'awa ya kalle ta dan ya fahimci mace ce mace ce kenan kar ya kura mata ido yadda za ta tashi sha'awarsa to idan kuma ga ya kama hannunta ta kama hannunsa idan kallo ma wannan an haramta shi idan ya zanto kallo ne zai jawo sha'awa domin zai jawo sha'awar to aka ce a daina to idan kuma ga ka kama hannu hadisi ya tabbata cikin Mujam al-Tabarani Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato a soka wa ɗayan ku allura ko mu ce basilla ta karfe a kansa shi yafi masa alkhairi akan ya shafi matar da ba wato ya taba matar da ba ta shi ba matar da take muharramarsa wato a samu basilla an sade basilla wanda ake tsifa da ita a caka masa akai ka saka mutum basilla akai idan zai bihyad bin hadid tace basilla abin nan allura ta karfe soka masa ita a kansa ya ce ya fi sauki akan ya taɓa matar da bata halatta gare shi ba saboda haka baya halatta namiji ya miƙa matar da take ajnabi ya sa wacce babu wacce aure yake tsakaninsu aure yake halal a tsakaninsu ya miƙa mata hannunsu gaisa wannan baya halatta akwai waɗanda saboda son zuciya ƙoƙarin a daɗaɗa ba wasu suke ƙoƙarin su halatta abin sai a yi inda ya yi da tsarkakakkiyar zuciya inda ya miƙa mata hannu ne da zuciyarsa mai tsarki to ka gaya min ya za a bambance waye mai zuciya mai tsarki waye kuma zuciyarsa kuma ita sha'awa ai barbanta da zuciya mai tsarki idan mutum Allah ya halicce shi da sha'awa da zuciyarsa tana da tsarki sai dai da sha'awar mace ba annabi Yahya bane da Allah ya masa yabo da cewa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin san saboda ba haka ake dan adam ba shi yasa ta zama wata sifa ce da Allah zai fade ta alqur'ani ga wani annabi annabi Yusuf alaihi salam annabin Allah ne Allah ya ce innahu kana min ibadil mukhlasin yana cikin bayin mu wanda suke masu wanda suke zababbu amma shi da kansa yake cewa wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min asbu ilayhinna wa illa tasrif anni kaydahunna Allah in baka kawar mun da kaidansu ba baka kare ni daga makircinsu ba asbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su to kaga idan har annabin Allah zai ji tsoron karkata zuwa ga mace saboda kaidin ta da tsoron su saboda yadda take shantar tarko da shedan ina ga wanda ba annabin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu fitnatan nisa فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وكيهاي فتنة الماتة وكيهاي فتنة الماتة إجمن زو صلى الله عليه وسلم يجي صفر قفر قفر فتنة بني إسرائيل تاكسا جيج كما تاني واتو دقا مچي دا تاير مچي أكفار فتنة بني إسرائيل أكفار جيبا سكين فتنة سيسا ظاها قاوات لنسكي قرن يهاد أبرنا أتشكي قال أمة كل تاير دنسو إتتي مچي 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 saboda ita ce nan da nan za a yi farauta da ita saboda haka wasu waɗanda suke ƙoƙarin su marawa barna baya ka ji da sunan fatawa ce ai ba komai idan zuciyarka mai tsafta ce ka miƙa hannunku gaisa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa zuciya mai tsafta ba wanda yake da zuciya mai tsafta kamar ta manzo sallallahu alaihi wasallam to yana ɗan ƙarami shekara huɗu ba Allah ya ko mala'iku suka cire duk wani rabon shedan daga cikin kirjinsa to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mubaya'a kamar da Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a ga mata amma ba wacce ta hannunsa ba wacce yadda ake mubaya'a mutum zai shimfiɗa hannunsa sai kowa ya zo dora hannunsa akai wannan ya zo dora wannan ya zo dora amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin nan baya addisa lakin bai ma safa ihdahunna qat ko ɗaya daga cikin su bai taba bai kama hannunta yayi mubaya'a da ita to akwai tsarki a ran zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kamata yayi wannan su kansu mata su ji dadi cewa sun yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam hannu da hannu ana bai gama waya da su bai taba hannunsu sai wani kuma ya zo ce a kai zuciyarka mai tsarki ce ba kana iya bekawa ba ta da ba haramarka ba hannun ku gaisa wannan ba daidai ba ne kuma fatawa ce wacce ke mai batar da mutane fatawa ce mai cutarwa fatawa ce wacce za ta jawo mutane fadawa cikin fushin Allah
to sai wani shi kuma yake cewa mala yana neman a bashi fatawa kan maganin hassada ya ce Allah ya jarabce shi da ita da bakin ciki da dai sauransu yana so kuma ne ya taimaka masa da addu'a
babu shakka hassada cuta ce wato mai hadarin gaske cuta ce ta zuciya mai hadari ita ce cutar da ta fara halakar da Iblis a sama kuma ita ce ta fara halakar da dan adam a ƙasa Iblis lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam alayhi salam ya umarci mala'iku daga ciki har da shi Iblis cewa su yi masa sujjada su karrama su girmama shi amma Iblis hassada ta cewa Allah ya karrama annabi Adam ta tuko shi ya saba wa Allah ya ce ba zai yi masa sujjada ba a ra'ayta hadha alladhi karramta alayya yanzu ka kana ganin ka wannan da ka karrama a kaina wato shikenan abin da yake da musu shine Allah ya karrama shi ya bashi wata daukaka ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya riga cewa gani na fi shi so da ni kayi da wuta shi kayi shi da tabo to wanda ita ce wato ita ce ma'asiya shine saban Allah na farko da aka saba wa Allah da shi a sama haka nan a ƙasa hasara ita ce saban Allah na farko da aka saba wa Allah da shi a ƙasa lokacin da ayyan annabi Adam guda biyu suka kaddabar da qurbani wato abin sadaukarwa zuwa ga Allah subhanahu wataala fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar aka karbi na ɗayan ba a karbi na ɗayan ba wannan karbuwa da wannan ɗayan uwansa ya samu a gurin Allah sai ta samu hasara a zuciya saboda haka wannan hasara sai ta tuko shi kana da aktulannak ce wallahi sai na kashe ka hari da bai takabbalu Allah min almuttaqi abin da daga Allah Allah yake karba daga masu takawa da wannan hasadar da ita ce ta tuko shi har zuwa kashe dan uwansa ya samu kisan kai da farko da aka fara yi a bayan ƙasa da dan adam ya fara yi wanda daga nan ne kuma kisan kai ya ci gaba wanda wacce da adam na farko yake ta samun kamasho a duk wani kisan kai da za a haɗuwa ta shi alkiyama abin da ya jaza wannan kisan kai shine hasada hasada da ita ce ta hana yahudawa su karɓi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka gaya musu cewa ga annabi Allah ya aiko kuma daga cikin al'ummar larabawa ba daga cikin su bane isra'ila ba saboda suka shiga yi masa hasada ba da wani abu ba saboda ya za a yi Allah ya zaɓi wani ba cikin su ba ya bashi annabta kuma ya bashi manzanci ya bashi saƙo na ƙarshe ya bashi wannan daraja am yahsuluna an-nasu ala ma atahu Allah min fadli saboda ka hasadar nan ita ce ta halaka su ta hana su su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to haka hasada ita ce ta hana manyan shugabannin Qurayshawa manyan jagororin su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya za a yi Allah subhanahu wataala ya dauko wani daga wannan gida ya bashi shi ba wani babban attajiri ba shi ba wani babban mai sarauta ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba laula nuzila hadha alqur'ani ala rajul min alqaryatayn azim bi hana ba za a saukar wa ɗaya daga cikin manyan mutane daga alqaryun na guda biyu ba Makka ko Taifa sai a saukar mu da wannan da ta so baraya ba uwa ba uba yana karkashin danginsa su ba suna cikin wani hali na rashi a ce kuma shine za a ba wa annabta saboda ka hasala ta nasu su karɓi imani haka in ka bibi tarihin hasara za ka ga cewa tana da tasiri a cikin manyan saban Allah da aka taɓa a duniya duk wanda Allah ya jarrabe shi da hasada ya jarrabe shi da wata mummunar cuta wanda babu abin da ba za ta sa masa ba to na farko dai mutum duk da Allah ya sa masa wannan cuta abu na farko ya riga neman roƙon Allah subhanahu wataala ya tsarkake masa zuciyarsa ya kare shi daga sharrin zuciyarsa daga sharrin ransa daga ta'awuzi a'udhu billahi min sharri nafsi Allah ka tsare daga sharrin zuciyata daga sharrin raina ya wuce addu'a akan wannan sannan kuma ya rika ainihin duba cewa ya duba cewa ni'imar Allah rabo ne daga Allah shi yake rabawa la ja'u yaqsimuna rahmatar rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya so suke raba rahmar ubangiji mu me yake rabawa saboda haka ya fahimci cewa da Allah yake mai hasada ya fahimci cewa Allah yake yiwa wato kokarin yake rigima da shi akan abin da ya hukunta ya baka ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan da yawa kai baka kadan ko ya bashi wani abin da kai bai baka irin sa ba to ka sani daga wajen sa ne shi ne yake rabawa saboda haka wannan bacin rai da damuwa da Allah yake to mutum ya fahimci wannan ya rika ya fahimci sannan hasada wato ya fahimci cewa Allah subhanahu wataala ya ba kowa abin da ya bashi da ni'ima ni'imar Allah bata takaita akan wani ba in Allah bai baka kaza ba ya baka kaza in bai baka kaza ba ya baka kaza to ila ya bashi ya bashi dukiya kai kuma wataƙila ya baka kwanciyar hankali wataƙila ya baka lafiya wataƙila ya baka ilimi dole dai akwai wani abin da Allah zai baka ba zai baka haka nan ba to wannan yana daga cikin abin da zai sa zuciya ta nutsu ta yarda da rabon Ubangiji subhanahu wataala sannan yana daga cikin abin da zai ƙara taimakawa wajen yakar hasada a zuciya shine ka riga kallon na ƙasa da kai ka riga kallon na sama da kai ka riga kallon na sama da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kudubi wa unzuru ila man huwa unzur ila man huwa dunaka wala tanzur ila man fawqa fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah unzuru ila man dunakum kudubi wadanda suke kasa da ku wala tanzuru ila man fawqa kada ku kallon na sama da ku fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah wannan shi zai fi dacewa ku zanto ba ku wulakanta ni'imar Allah ba duk abinda kake ji ka rasa in ka dubi na ƙasa da kai sai ka kashe kai ka samu duk abin da kake jin ba wato an fi ka dubi wannan ƙasar kai sai ka kira kafuwa ne saboda ka wannan zai sa sannan ka rika kawar da kai daga waɗanda Allah ka daina tsinkayo abubuwa na kirkire na duniya kullum Allah yana cewa da salata buddan na aidai ka ila mamattana bi azwajin min kada ka dinga wato daga idan ka kana kallon abin da muka ji yadda wasu wato wasu bangarori ko wasu daga wasu dangogi daga cikin su na jin dadi kar ka tsaya kana kalle kalle ka gano wancan mai Allah ya bashi wancan mai Allah ya bashi kana ta bincike wani bai samu wani bai samu ba wannan zai sa ka rika daina ni'imar da Allah subhanahu wataala zai maka sannan kuma ka rika wato yarda da kaddarar Ubangiji subhanahu wataala imani da kaddara kasancewa komai muqaddari ne komai Allah ya rubuta in Allah ya rubuta kai ma zaka zama wani abu sai kaga ka zama Allah ya rubuta wancan shi zai zama kaza shi zai bawa kaza zai bashi saboda ka sani sannan kuma ka rika tada cewa duk wani abu fa nan duniya hutabud duniya ne za ka bi abashi wa inda Allah khairu wa abqa abin da yake gurin Allah shi yafi alkhairi ko shi yafi wanzuwa wannan zai sa ka ba za ka dauki wani abu na duniya ya dada ka a zuciya zama maka alaka kai ba sannan ka sani cewa shi mai hasada fa kullun kansa yake cutarwa kuma kullun shi zai ta zama cikin damuwa kullun shi zai ta zama cikin bacin rai saboda ni'imomin Allah ba za su daina sauka ba dan hasadaka ba ta yake ni'imar Allah ba ni'imar Allah kullun sauka take a cikin bayansa kullun samu ake yi wanda ya samu ya gobe wanda ya samu saboda ka hasadaka ba ta dakatar da ni'imar Allah kai kuma bakin cikin ka matukar da hasada ba zai dakata ba to kaga kullun kanka za ka yi ta cutarwa ba abin da kuma za ka iya dakatarwa na abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta sannan ka rika tuno irin bala'in da yake cikin hasada kullun sai ka san ka bar abu to ka rika tuno abubuwa wato marasa kyau da abin ya tattara wato ka riga duba bangarorin sa marasa kyau wanda za su taimaka maka wajen ka guji wannan abu ka kyamace shi ka nisa ce shi
to sai mutum shi kuma mai tambaye yake cewa malam yana neman karin bayani kan hadisin da ke cewa al-yasiru min riya shirkun, kuma akwai wata addu'a ne da ake yi saboda a gujewa fadawa cikin ta.
To ban san hadisin da wannan lafazin ba, al-yasiru, wannan magana dai ta malamai suna cewa al-yasiru min riya shirkun, amma ba wai hadisi da wannan lafazin ba, cewa al-yasiru min riya shirkun. Babu shakka riya shirka ce, riya shirka ce. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-shirku akhfa alaikum min dabibin namal, wato shirka tana tafi buya, akwai shirka tafi buya gare ku, min dabibin namal, daga tafiyar tururuwa. Dai zan tafiyar tururuwa, tururuwa ba yake jinta. To shirka tana cikin ku, kuma tana yawo ta boye ba tare da kuna jinta ba. Har sayyidina Abubakar yake tambaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ya Rasulullah, faman najatu minha wa mal makhraj, menene za mu yi muku fita, me za mu, ina za mu samu fita? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu addu'a, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika fi ma a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam, ce Allah ina neman ka tsare ni in yi shirka da kai cikin abin da na sani, kuma ina ne maka gafarta mun abin da ban sani. To a shekarun kai haka, to Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka daga fadawa cikin shirka karama da babba.
To sai shi gone ke ta malam, menene ingancin hadisin da ma'anarsa ta nuna cewa idan mutum yana bawa salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kaso mafi yawa a lokacin da yake addu'arsa, cewa Allah zai yaye masa damuwarsa da kuma biya masa bukatunsa ko da bai ambata su ba.
To hadisin bai ce ko da bai ambata su ba, sai idan yukfa hammuk wa yastaghfiru dhanbuk, sai idan tukfa hammak wa yastaghfiru dhanbuk, haka yace hadisi. Wani mutum da yace ya Rasulullah, ma za a ja'alu laka fi min salati, addu'a ta wanda kaso zan sa maka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, bashi yadda ka ga dama, ma'ana a cikin addu'a ta salati kaso nawa zan bashi? Annabi ce, yadda ka ga dama. Sai ya ce, ya Rasulullahi, ar-rubu, zan bashi kaso ɗaya bisa huɗu. Annabi ya ce, bashi wa in zidta fa huwa khairul lak, ka sa yadda ka ga dama, amma ka ƙara ya fi maka alkhairi. Fakara an nisa, ya ce, to zan bashi rabin addu'a ta. Nabi ya ce, bashi yadda ka so, wa in zidta fa huwa khairul lak, in ka ƙara ya fi maka alkhairi. Ya ce, ath-thuluthayn ya Rasulullah, zan sa masa kaso biyu bisa uku. Nabi ya ce, da shi bashi ita, wa in zidta fa huwa khairul lak, kai yadda ka so, amma in ka ƙara ya fi maka alkhairi. Sai idan aj'alu laka salati kullaha, to zan sa maka addu'a ta gaba daya. Annabi ya ce, idan tukfa hammak wa yughfaru dhanbak, in haka ne za a isar maka da damuwarka kuma gafarta maka zunubanka. Wannan shine abin da hadisin ya ce, amma bai ce ko baka ambaton abin nan. Saboda haka shi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mabudin karbar addu'a ne. Malamai sun yi wannan bayani, ka bi Allah ka kwanzurta shi a cikin addu'o'inka, kai masa yabo da kirari, sannan kai wa Annabi salati dai a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe. Zama da dai ka sanya salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya zama da ka sa salati da yawa a cikin addu'o'inka, kana addu'o'i amma kuma salatin ya fi yawa. Ka zama na lokutan, wasu lokutan ma gaba ɗaya salatin Annabi kake yi, wanda ba zai sa kana da buƙatu. Allah subhanahu wataala ya karɓi buƙatun ka, ba yana nufin kada ka faɗa Allah buƙatar ka, ba hadisi ne, nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah buƙatar sa, annabawa nawa suka faɗa wa Allah buƙatar su, sai ka ba a cewa wai kaka boye ba sai ka ambace buƙatar ka ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam, menene hukuncin wanda ko kuma waɗanda suke yada wani batanci da ake yi wa musulunci da sunan suna takaicin batancin da aka yi?
Ba daidai bane, yana daga cikin miyagun abubuwa da suke faruwa. Wato a zo a yi wani abu na rashin mutunci ƙarara, ko dai a faɗi wasu baƙaƙen kalmomi ga addini ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallam masu tsafin gaske, mutane ko su ta yaɗawa wani hadawar kara taimakawa shi wanda yayi abin da bai yayi abin da dai ya hadu da farko yayi abin dan ya sama mutane masu kishin addini masu kishin annabi sallallahu alaihi wasallam masu kishin alqur'ani sa musu damuwa inna man najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu shi shaydan yakan haifar da wannan gana wanda aka ci gude da shi ba dan ko ba dan mu bidan su baki ciki to wannan manufa ce ta duk wani wanda yake shaydan ko mabiyin shaydan da mutane ko aljanu ya ga mu'mini sun yi baki ciki to yanda za a zai yi wata magana ta batawa ta baci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka baci ga addini ko ta baci ga masu mutanen kirki kai kuma ka dinga yada ta zo social media da Allah ya jarrabe al'umma da sharrinta sai yazo ya saka mutane kuma har ba wasu da ce da Allah ka tura musu shi kuma ba mun bukatar su ta yadu gobe su ta damuwa su ta haushi so haka ba daidai bane in labari zaka bar ba laifi wani yayi kaza ya bata ci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza amma ka dauko maganar tashi ka saka da su hotan sa da wayi ba evidence ake nema ba in yau wani malami ne kake so zai yi fatawa ko wani abu ka tura masa dan ya san tabbas abin ya faru kuma ya san ya zai wannan babu laifi amma ka riga ya ta ga jama'a wannan ba daidai bane da ladina yuhibbuna tashi alfahishatu fil ladina amanu Allah ya hana mutane su riga ya da alfasha wannan ya alfasha ce mafi muni abinda duk zai taba janabi manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya taba janabi ubangiji ko ya taba addini ko ya taba alqur'ani fushin sa wato munin sa yayi muni sama da kowane abu da kake zato sau da haka ba daidai bane haka nan wadanda za su dauko wasu abubuwa kalamai na batsa suna hada su ko da daga wai da sunan zai yi nasiha da sunan wa'azi wasu can sun yi kalamai da ba tsamara sa dadi wai yana so yayi kwalakarwa sai ce to bari in sa muku ma ku ji daga miliyar sa a banan Allah in yau cewa kai masu yin kalaman batsa da suke yi su daina ba daidai bane ba sai ka sa miliyar sa ba sai ya dauko maganar ya kuma kitsa kuma a ciki yana ya ce yanzu yaran mu suna jin irin wannan kuma gashi shi ya saka ya yada kuma so yake ai ta laikin so yake ai ta amma taki yanzu yayan mu suna jin irin wannan maganganun ku bari ma in samu to da wani irin rashin hankali ne da wafta da dalil da kikewar basira saboda haka abu ji yada barna mutum zai zama yayi musharaka yayi tarayya cikin masu barnar in ya zama yana taimaka wajen yaduwar ta ba laifi ka bada labari ka ce wani yayi kaza ba ka sai ka fada kuma da yi ba ya kunduma wa Allah ashar ka dauko ashar din kai ma ka sa ana kunduma Allah ashar kana tsoro ku ja bin da yake ta bada yi bane
sai wani yake ce mallan tambayi sai ta ce ya halatta mutum yayi karatun sallah da ikrarwar sharakar farko sannan kuma raka ta biyu yayi da ikrar habs
amma laifi warshi da habs karatu abin da ikrar ne sanannu a wajenmu musamman yankinmu na Afirka da farko warshi aka fi sani ruwa-ruwan shi aka sani daga baya kuma saboda shigowar masahif na ruwayar Hafs al-Asim idan to kuma wannan ruwayar ita ma ta samu karbuwa saboda saukinta ana karatu da ita ruwa ta ke ma ta fi ruwa ne jayi ruwayar warsh ta ɗanfi wahala a karatu a kan ruwayar Hafs ta fi sauki amma dukkan su ruwayoyi ne da suke na karatu alqur'ani karɓaɓɓu mutawatirai saboda haka babu wani abin da zai sa mutane su ji wani babban akwai amma kamar sauran kira'o'i da wasu ruwayoyi da wasu aujo na kira'a waɗanda mutane ba su san su musamman awamun nasi a guji karatunsu a salloli na jama'a wato masallacin da jama'a suke taruwa ka ɗauko kira'ar Hamza kana sakata ta ciki mutane ba su san wannan ba ka zo wajen sirat ka ce suratul mutane ba wani in ya ce karshe ya faɗi wata mummunar magana akan abu ko akan karatun ba da kai wani ya zama masa fitina so ba daidai bane ba akwai gurin da zaka yi cikin daliban ilimi gurin da kake karantarwa ina tunawa muna jami'a akwai kulliyatul qur'an a cikin jami'atul islamiyya ta Madina akwai kulliyatul qur'an akwai kuma sauran kulliyat kulliyatul shari'a kulliyatul usuluddin kulliyatul hadith kulliyatul lugha duk akwai su sannan akwai shu'ba akwai wanda suke zuwa wadanda za a fara yi ma shimfida wato ko dai shu'ba daga shu'ba su tafi sanawi su tafi secondary ko kuma su tafi jami'a wadanda su basu yi karatu wasu sababbin musulunta ne ma daga turai su turawa ne su daga asiya to suka yi su ma duk a cikin guri-guri ake akwai yan secondary su ma duk a nan suna karatu akwai junior akwai senior sauran ka guri ne da ya hada wadanda suke da ilimi ake wasu ilimi mai zurfi da wadanda kuma suke yi masu tasowa to sai zanto ɗaliban da suke karatu a kulliyatul qur'an galibi su suke jin sallah masallaci to su kuma sun je ana koya musu su suke su ma su zo su dabbaka sai zama da aka zo sallar magariba ko isha ko asuba daga ji kira'o'i daban-daban wanda ya zo karanta da kaza nan da nan aka samu fatawa daga hay'atul kibarul ulama cilikufu ibn al-fatawa lijnat da'ima suka zauna suka aiko fatawa cewa a daina saboda wani zai fitina in kai kulliya kake ka sani ko wacce yana babbar yana digiri shi ma a cikin karatukansa ko ba shi yake koya masa ba ya san akwai kira'o'i yana karantawa kila duk zai fahimta amma waɗannan da suka zo sababbin musulunta yau su ji wani ya ce sirata musu wani gobe su ji wani ce zurata wani ya ce ibrahim su ji su ce ibrahim to sai aka musu rudani saboda haka ya kamata a samu wannan fiqh ba wace aka yi kira'o'in ba su da kyau ba kira'o'i ne da suka tabbata amma kada a yi abin da za a fitini mutane idan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya ci kwalon wani saboda ya je da karatun qur'ani ba da aka karanta masa ba har sai da rikici ya kasu gaba daga lokacin sahabbai fa sai na umar kuma amma ya ji wani yana karanta surar qur'ani ba yadda shi annabi ya karanta masa ba ya ci kwalon sa rigima ta barki to in a wurin ne da babu wanda zai shiga sai ga wani abu ya zo ya faru mana kyau sauran haka a daina wannan a yi kokari a tsaya kan warsh ko kuma hafs wanda su riga sun shahara kuma mutane duk sun fahimci su
to mana Allah ya saka da alheri masu sauraron mu da kallon mu da wannan muka kawo karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku aika mana da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli mu OOYN babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ga dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.